tafhidan ne ake yi sai iya abin da iya gani ko Allah nuna masa a mafarki misali to Allah na dauki kuma ya kira barci shi ma a matsayin mutuwa dan ba matsala dan ake mutuwa da ko mene ne mutuwa ce alama ce take cewa Allah madaukaki yana da iko ya matar da mutum ya karbi ransa kuma ya dawo da shi to shi ta malamai a babin aqida inda ake karantar da imani da ranar karshe daga cikin dalilai da suke amfani da su wajen tabbatar da cewa akwai tashin alkiyama in an mutu ana dawowa shi akwai wannan aya yau cewa Allah madaukaki ga shi ya fita bani isra'ila kuma ya dawo da shi dan haka kamar yadda Allah madaukaki faɗa mutuwa ce sai cewa antum tanzurun alhalim kula gani a kai tanzuruna wuqu'a zalika kullun yanzuru ila safihi lokacin da tsawa ta faru sai Allah ya sa ta ta yadda kowa yana gani ne da take dan uwansa ta faru kun ga ashe kenan an ba su ikon su iya ganin yadda abun ya faru ba kai kof dai ta musu kowa bai san me ake yi a'a akwai wanda suka ga a ga wani abu ya faɗo kan wani wannan ma ga wani abu ya faɗo kan wani kafin shi na sai haka kenan daga baya lokacin da za ka tashi su za su iya ba da labari to duk wannan tsari su ba da labarin dan me Allah yake wannan dan yana rarrafe su ba su zuru su imani duk wannan kafin su ga da imani Allah ya kara mana soyayya da manzon sallallahu alaihi wasallam wanda ya zaɓe mu ya samu a cikin al'umma sa kuma da mutum ya zama cikin irin waɗancan ku duba irin wannan kangare kangarewa wanda sai ita ce matukar abin da mutum zai kai irin kangarewa ai ga wannan ina ji na taɓa ba ku labari wata kissa da suke ta har a ce suna da wata makaranta ko a sama na taɓa ba ku a nan ne ko ya ji ba a tasiri ba ne wai idan manyan malaman su suka mutu sai a ɗauki ran mutum sai a kai shi can wai a sama wajen al'arshi akwai wata makaranta da ake karanta wani littafi da suna tajmin ana dirasa ana tattaunawa ana tattauna matsaloli wai tsakani da Allah da mala'iku da su waɗannan manyan malamai wai a kan haka ake har za a iya kawo hukuncin abu kaza a ce abu kaza kaza ne halal ne ko ba halal ba ko abu kaza ne sarki ne ko ba mai sarki ba ne wai sai Allah ya ce abu kaza mai sarki ne sai su malaman nan sun ce a wannan mai sarki ne ya ce ahin wato mai har aka ce wai ga wani mutumi yana da ilimin wannan harkar a duniya bai mutu ba wai a je a taho da shi shine bai yanke hukunci tsakanin abin da aka samu sabani tsakanin Allah da wannan kuma ba haka ne aka aiko mala'ikan mutuwa ya zo duniya ya samu mutumin da yana karanta al-Taura sai ya saurara saboda wani ana karanta al-Taura mala'ikan mutuwa ba a ɗaukar da mutum da aka sai ne bi lafi sai da ya aje karatu saboda ya duba wuce a bayan sa ya ɗauka sojoji ne suka mutu kama shi ya wai ga wanda ya haka shi mala'ikan mutuwa ko sai ya ɗauki mana shi ne sai aka ɗauke shi abin da akwai abin da ya sai aka ɗauke shi aka tafi shi sama ana zuwa to ga fada nan an haɗu ga Allah ga kuma waɗannan malamai Allahu musta'an ba daɗin ba da wannan haka sai aka tambaye shi kai ne kake tafi kowa ilimin wannan haka dan ana da ilimin kutubta ne ake gane mutum kutubta ta kama alama nawa ake gani a gane cewa jikin sa na da zuciya domin su idan ka kamu da kutubta to ana cire kai daga cikin al'umma a je a kai ka san wani farin kai to a lokacin nan sai mutumin da ya zo wa Allah ce mai tsarki ne shi ko da shi ce ba mai tsarki ne sai aka zo ana jiran sai a kawo sai aka tambaye shi me za ka ce sai ce amin ne shi ko za ka ce a wata hikayar kuma an taba yin irin wannan Allah ya ce abu kaza su suka ce sabanin haka aka yi irin wannan abin wai su suka fi nasara wai har sai yake farin ciki wai madalla da ƴaƴana suka yi yayin wannan fa irin tunanin waɗannan mutane ne addini ke nan abin su bai kamata mu gode wa Allah subhanahu wa ta'ala ba wani lokacin ai barna da karkacewa in ka tanta yana taimaka maka ka ƙara imani a naka ko ba ka bai wadda duk da haka tabayyana al-ashiya kamar da idan ɗaya ne to abubuwa suna bayyana in ka san dukkan su sai fa malamai suke cewa duk mutumin da bai san Umar kan yake faɗa radiyallahu anhu matsaloli a addinin musulunci suna faruwa ne in aka samu waɗanda ba su rayu a jahiliya ba ba su san jahiliya kawai daɗi suka san ma'ana musulunci suka san don haka akwai abubuwa na imani da ba za su gama fahimtar su mun fahimta kaga a ce karanta abubuwa da suke da alaƙa da ɓarnar aƙidun wasu mutanen yana ƙara masa ƙarfin imani a nan. Mun gane wannan? Allah ya ƙara mana ƙarfin imani. ثم ذكر هو ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون لما كتاشيكوا بين متوه المتاكم هو قادوري وقال ثم ذكر نعمته عليهم في الكيد والبرية الخالية من الظلال فنعلم من الكيد فيها كنا مصر حديرا نعمة زي مصر ألوك سنقيم وإن أديدي برية أنا لكم لازم لازم نبقى قولة أولا كيف هذا سلطان هذا الخالية من الظلال والنباب الإنوية الظلال جمع الظل إنوى وفعة الأرزاق لكما يلور أرضي بالباب ومن أسهارا أسهارا دعاتك ألا ألا من أسهارا في السكي سنكرا 40 بسيء من ياسم هذا كل ما أي إذا يقول كل مسلم سكر يبقى يقول أن لني أذا كل مهم أما بيكوز إذا كان جري ودسكي بدا فعن إيران نسو an halakar da abokin gaban su a idan su suna da ni kuma suka zo aka tsaya shiga wannan su yaƙi waɗannan ƙasa suka ki aka dora musu wani hukumar ta ƙasa shekara 40 ba ko kwana 40 ba ba awa 40 ba ta ce 40 ba shekaru har 40 suna cikin suna cikin ruwa to a wannan lokacin fa ba a matsayin su ne wanda suka saba wa Allah suka nemi ma a ba su aboki abin bauta su bauta masa dai Allah madauki ya kyale wannan ya ko amma sai aka rika sako musu da abinci na mai daɗi da kana ko wani 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 sai wani wani da baba ko ba kamar to amma Allah madaukaki a komai na ta akai cikin mu domin ya kala tabbatar da hujja ne akan waɗanda suke da rai a yanzu da kuma zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya kun gaba ba fa wai ba wai ba mutan abin da kuke gani an yi kaza an muku kaza an muku kaza an muku kaza amma duk da haka ba ne هذا كبار دليل إذا مسجد من ذن الله صلى الله عليه وسلم ثم مسجد جوا فقال سيدي وظللنا عليكم الغمام يقول في وجه الله ويأخذ منه وظللنا عليكم الغمام صلى الله عليه وسلم للمبدع وتوجع دماري أكنكم وأنزلنا عليكم المن إنك سوكر دا المن ما لم يكن سباني أكلني أكلني إلى المن سباني من يوا وسو سكتين اسم جامع كما ذكروا انا اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعدي دون ان دون رزق انا كما فسر ابن عندي طيب دون ادنسي ده ميداتي ده اكا ثاني شي باتاري ده وهلا ده شنو ده المني ولا ولا شيء ترجيه ما لا ما لا الشيء دي ما يا قوم من ما لا ديوا الى شو الاظهر عندي في المن أنه اسم جامع لما يمن الله به على أبنه من غير تعني لك أبن ده ألا ما أفضل ومثل بيوان سيطاني ما كان لشان وحلا بك نولا بنتي تشأت كما أبنه ومن ثم ثباني مي أتل كلمة المن وصوصك شيء يوى ومنه لن يرم تامك الزنجبيل وذلك يابا الزنجبيل أما في يوم يتفعل تفسير أبو النسبة كاوشين الترنجبين 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 أحوصا شيء فإنسكا بيبا أحوش اسمه شيء أنا في مثل دربع دربع ويكون هنا كيف يسمي دربع وني أبنيك يتوقوا لقد تم ذات إنسا كمر ألوك في النبي شيء يتوقوا daga sama kamar zaɗin dinnan zaɗin zuma mai daɗi yawa to shi ne suke kiransa da wannan su suka ce wal kam'a da kuma wani abu shi ma na ce masa kam'a ita ce wuliya da hausa tambaya ni ma ne ya fi biya mu yawa kafin da mamaki yi waɗanda abubuwan kayan nesa da su ba ka san su a hausa su suna ce masa wuliya wani abu kamar albasa daga ƙasa ake tono shi yau yana da daɗi sun ce har ya zo a sahihi bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-kam'atu cewa ita kam'a din nan shifa'un min al-ayn wato al-kam'atu min al-man shi kuma da suka fassara wannan al-man ma da kam'a din cewa al-kam'atu min al-man ita rujiya daga manni take ma'ana ita ce yana da cikin mautun abin da Allah take saka wa bani Isra'ila a wannan lokaci kuma kamar su shifa'un lil ayn in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa maganin ayni ce me ayi kallun baka a cikin yau kallun baka wa da ba'udu yin shi wa mai da akwai ake cewa wani abu mai ko kuma da wannan mai da gaske a cikin wannan mai yana cin mutane akwai abin da ake cin makamman maka kamman maka shine idan mutum ya ga wani abu da ya ba shi sha'awa sai ya faɗi wani abu akai in bai faɗi alheri ba sai wata ce za ta samu wannan wani har zai mutum to shine sai ka ji Bahaushe yana cewa an ci kuwa ya mutu sai a ce wannan mai asalin kalmar ayin kamman maka ake cewa da Hausa yau duk da cewa wasu suna cewa hatta mai ta ɗin akwai ta a Hausance dai amma a shar'ance akwai bincike mai zurfi na iya tuna ba ne ne muke karanta a intanet an yi wani taro ba da nan dai a biyu a kaji an taro na karin sakamakon da wasu furofesoshi na Hausa da na addini aka taru su bincike a kan mai ta a al'adar Bahaushe wai da gaske ko ba da gaske ba akai awoyi ne sun kafa har a jihar ana presenting ta fadu to natijar ne kowa ya tsaya a nan shi ne tsarin al'adar Bahaushe ke yi dabbar a magana kuma da suna shi ne ke babu wani abu illa dai wannan magana ta kamban baka shi yasa ake cewa idan mutum bai san yana da irin wannan abin da ake cewa kamban baka tunda mafi yawan mutane kowa zai iya yin wani abu wani abu ya faru ba tare da ya san daga sakamakonsa ba ne shi yasa ake son duk lokacin da kaga Allah ya yi wani mutum wata baiwa ko wata ni'ima ko ka gan shi wani abu na ya burge ka to ka ce ma sha Allah tabarakallah za ka rinka bin wannan abun da yawa abun larabawa saboda sanin su da wannan abu yau ko karatu ne mutum ne mai karatu misali da ya karatu ya ko wani abin daɗin karatu to ka ce ma sha Allah tabarakallah wanda Allah ya sa yake da irin wannan abun bai sani ba in ya shiru abin ya ji cewa abin ya ba shi da'awa a zuci ba tare da ya faɗi kalma mai daɗi inda ta ma sha Allah tabarakallah sai ka ga cuta ta samu wannan akwai shi yana faruwa shi yasa annabi zalimin Allah sallallahu alaihi wasallam an taɓa irin wannan har yake yake a kira wanda aka yi zaton shi din ne wannan kuma aka tabbatar yana da shi aka ce ne shi ne ya wanko ni da ta shi kamar sun gire shi kuma a yanzu ne wanka shi mutumin ya sha ko ya yayyafa jikinsa da wannan ruwan da aka wanke daga ciki na wannan wa'annan abubuwan duk sun tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to daga cikin abubuwan da suke maganin wannan irin abin da ake cewa aini ko kamban baka akwai ita wannan ruwa da ake cewa alkama yau to suna cewa tana cikin abubuwan da aka saukar wa bani Isra'ila a wancan lokacin kuma Allah ya sa mata daɗi mai daɗi sosai suna ci tana ce wal khubz da kuma kafin kira su bari al-khubz gurasa dan duk abin da ake bekin dinsa ya rage ne cewa miki da Hausa dakawa kawai ba dakawa ba to a je ne mutanen wani
sai faɗi wannan mutum bai yadda ya ce ba zai yiwu a haɗa 'yar aduwullahi tare da 'yar annabin Allah su zama kishiyoyin juna ba ita yar Abu Jahal din ba ta musulunta bayan ubanta ya rasu an fahimci wannan Aliyu yana santa kaga zai aure ta ya zama cewa ta yi zaman kishi ita da yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine abin ya yi masa girma har ya hau mumbari ya faɗi wannan magana kun ga ashe idan da waɗanda suke sukan sauran sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke tsarkake Ali daga komai mu ma muna tsarkake shi daga komai yauwa amma ba ma'asumi bane kamar yadda Abubakar Umar sauran su duk ba ma'asumai bane suna karanta irin waɗannan hadisan ba da fuskar adalci ba ba dan haka ba mu da muna yin haka da sai a ce me gashi nan Ali ya jawo ran manzon Allah ya baci ko ba haka bane idan da Umar ne wannan da an tsitsi ne masa a wurin masu irin wancan tunanin to amma ba za ka yi a matsayinka na musulmi mai bin Qur'ani da sunna da karantarwa mai kyau ba za ka yi irin wannan tunanin ba Aliyu radiyallahu anhu ba zai nufi ya cuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kusa ko alama haka nan sauran sahabbai don haka ba niyyarsa ba kenan amma tunaninsa wannan abu ba matsala ya je ya nemi yar Abu Jahl tunda annabi sallallahu alaihi wasallam baya so shikenan kun ga ba ai ba don haka ba za a ce akwai wani mugun nufi a zuciyar Ali ba amma asalin wannan hadisin kun ji sababin fadarsa don haka har wanda zai zo ya ce to gashi nan annabi ya ce Fatima bid'atun minni to amma saboda wannan hadisin suna hujja da shi sosai yana ba su sha'awa in suna son su taba wanda diye magana akan Fatima ko kuma ana so a kafirta Abu Bakar cewa ya hana ta gado to sai a kawo ai ga sunan duk wanda ya bata mata ya bata wa annabin Allah rai haka ake kawo to amma kuma ba a fadin sababin hadisi yau ayi karatu Allah ta miki a ina ne miki sai yake cewa yawwa walau kanat min al-ashirati al-aqrabin koda wannan ran da za a ke so a ce ta a taimake ta na tsare ta daga azaba ko wata musiba koda tana cikin dangi wato makusanta shay'an ko wani abu ba za ta mata ba la kabiran wala saghiran la babba ko karami ba za ta taimaka ba wani rai dai ma'ana da zai amfanar da kai ka ce kai kana da wani ranar tashin alkiyama wannan nan saboda alaka ta jini ko kuma saboda kai kake yadda da cewa mutumin kirki ne ya kai matsayi a wurin Allah yadda zai iya tsare Allah daga azabarka mun ban ciwon ya daga yi maka azaba to wannan shi yake Allah madauki yake fada a nan gurin cewa wannan abun in tunani ne kake a duniya to ka cire shi ka nemi sababi tsakaninka da ubangijinka kai imani da shi kai imani da manzonsa kai aikin da ya umarce ka ka hani daga abin da Allah madauki ya haka wannan shine zai sa a shiga aljanna in ya zama yar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma sayyidatu nisa'il ahli aljanna kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira ta Fatima in ya zama ya gaya mata wannan kun ga dai dama wannan fadakarwa ce da take nufin sauran al'umma tunda har ya bata wannan bishara cewa za ta shugabanci ƴan matan aljanna to kaga ashe kenan wannan fadin an fade shi ne domin kada wani daga cikin mu ma ya tsammani zai kama wani mutumi ko salihi ko annabi tun anan duniya yace shine zai masa wani abu saboda kashin kansa kawai ko alaka ta jini ko kuma saboda yana ga yayi masa wata da'a wanda zaka yi wa da'a da'ar sa kuma ita ce da'a ta Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai man yuti'ir rasula mai faqad ata'a Allah shi kadai yake da wannan hakki duk duniya ba wanda za a ce in kai masa da'a kamar ka yi da'a ga Allah sai idan da'ar sa ta dace da da'a ga Allah waɗannan zaka iya jin wannan magana daidai shi kuma ko a ce idan ka kai kyautata ma iyayenka kamar ka bi Allah in kai da'a ga shugabanni da'a ne ga Allah ma'ana saboda umarnin nasu lokacin da ya dace da umarnin Allah to idan ka bi shine ka ake nufi da wancan yawa ba amma ba ana nufin matsayin su ya kai matsayin Allah subhanahu wataala ko manzo sallallahu alaihi wasallama ba to Allah ya samu dace sai yake cewa wa innama yanfa'u al-insana 'amaluhu alladhi qaddama abinda zai amfani dan adam ranar tashin kiyama shine aikin sa da ya aikata me ka aikata yau ka aikata aikin alheri sai ka samu sakamakon sa a can wala yuqbalu minha ita wannan rai din la yuqbalu minha shafa'atu li ahad ba za a nemi ai ba za a karbi wani ceto daga wannan ran zuwa ga wani dan adam ba a ce wani mutum ya zo ya ce ya Allah ni zan cecuwa ne gani na zo a bani ceton wani to ya ce Allah maɗauki faɗa ba za a karɓa ba mun gane zancen zan mana magana yanzu akan ceto amma kafin nan mu gama fahimtar me ayat take magana ke yau ya ce wala yuqbalu minha ay an-nafs shafa'atun li ahadin biduni idnillahi wa ridahu ba za a karɓi ceton wani rai akan wani rai ka zo ka ce za ka ceci wani ranar tashin alkiyama ba tare da izinin Allah yawwa wannan shine sharadi da izinin Allah wa ridahu anil mashfu'i lahu da kuma yardarsa akan wanda za a ceta din kun ji inda magana take ashe abun ba wai haka kawai son zuciya bane Allah madaukaki asalin ceto shine zai so ya karrama mutum na taba ga mana wannan zai so ya karrama mutum sai a fidda shi a ce ya ceci wanda za a zaben masa ba shi zai zo ya leka ya ce ina wani ina wani ina ƴaƴana ina matana ina kaza a'a babu wannan magana Allah ne zai kira shi ina wani saboda girman sa da darajar sa sai a daga shi a ce kun ga wani yayi aikin kirki salihi ne in ko da ma yana cikin annabawa wannan sanannen abu sai a bashi izini a ce ya cece wasu wanda Allah ya yadda da su. An fahimci abin? Ashe kun ga asalin ceton meye fa'idarsa babba? A karrama shi wanda zai ceton nan, a karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a daga shi yafi kowa a cikin halitta. Sannan wasu ma wanda ba shi ba da za su yi ceto, a karrama su ga salihan bayi, ga kuma mala'iku, ga mutanen kirki duka, wanda Allah maɗauki ya so ya yarda da shi ma nasa aikin, to sai a karrama shi a sa shi ya ceci wani, ba shi zai zaɓa ba. Kaga da shi zai zaɓa da mutum sai a ce kama ƙafa da shi tun a nan duniya. Allah maɗaukaki da yake ya hana wannan abu, wannan igiyar an katse ta tun daga nan duniya, kada mutum ya makale mata ya ce za ta yi masa amfani. Shi yasa har yake cewa ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وانا سورة يونس هل ما أوكي أبني فلاكينا وأن متن ويعبدون هكذا سنة بوتاما وأن بس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم سنا بوتاما كما باين الله أبن دبزي يتو تصبا ولا ينفعهم كما بذي أمفانيس لكم كاقا أشي إدن دامتين ياغي أمان أن الدنيا شيذي أمفاني مؤلاهرة كاقا إلا دامتين ينا دكولي أما الله ياغي أمان تو كويا فتاك اليايكي بذي أمفانيك لكم أمفاني إنزي مكا الله نيزي باش إذنيني مكا كاقا كنان أشي كنما أقوموا أقوم الله har mutun ya yanke hukunci tun a duniya ce haula ishfa'una inda Allah shine Allah sai ce kul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard wasna cewa wadannan sune zasu ce sai mu ranar tashin alkiyama da wali wani da wani wani da salihi wani mai kamun kafa da su ka taba ganin an je sama babu tsani a ta kawo ma kwatance da misali ga magana Allah kurku baka bukatar wannan kwatance da misali ka bautawa Allah ka nemi ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam agunwa agun Allah wannan shi ake so a karantar da kai ba wanda yake inkarin ceto duk wanda yake inkarin ceto dan bid'a ba taba samun waɗanda suke inkarin ceto ba a musulunci da masu yan bid'a da khawarijawa da mu'tazila a wani kaulin ɗan shi'a suna ciki domin dama su a bangaren aqida ba su da wani abu banda dantan imaman nan to komai na aqida asma'u sifat da komai kawai mu'tazilawa ne abinda suka dauko kenan na mu'tazila almuhim ceto gaskiya ne bal ba wai kawai gaskiya ba yana cikin manyan manyan aqidun ahlus sunnati wal jama'a aqidar sahabbai da tabi'ai da tabi'an tabi'ai da manyan malamai manyan manyan malaman nan na al-a'immatul arba'a na mazhabobin nan guda hudu Abu Hanifa da Malik ibn Anas da Muhammad ibn Idris Shafi'i da kuma Ahmad bin Muhammad bin Hanbal waɗannan mutum hudun dukkan su suna kan aqidar ahlus sunna kaulin su yayi hadu akan cewa akwai ceto ranar tashin kiyama qul lillahi shafa'atu jami'an wai sai kareta wannan aya amma abinda ake faɗa shine a neme shi a wurin Allah amma ceto akwai shi kuma ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon mu sallallahu alaihi wasallama shi kadai yana da ceto kala kala ko nau'i nau'i sun kai takwas wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai shiran tashin kiyama ceto iri takwas ba laifi ku ji su wanda yake so ma ya rubuta dan yi da wata ran a sanbe ku daga ko za a liki daga cikin nau'in ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zai yi ran tashin alkiyama na farko akwai ash-shafa'atul kubra mun san ash-shafa'atul kubra wacce ce ash-shafa'atul kubra babban ceto na wanne kenan wanne ne ceton wanda ake wanda malamai suke kira ash-shafa'atul kubra yawwa shine wanda za a je annabawa din nan Allah madaukaki zai bar mutane a lokacin hisabi rana ta yi tsanani da zafi kowa yana jira Allah subhanahu wataala ya zo a yi hisabi yan aljanna su shiga aljanna yan wuta su yi inda za su hankalin kowa a tashi to shine za a dunguma a je wurin annabi Adam ya ce a roke shi ya zo ya roki Allah madaukaki a yi hisabi ya ce a'a shi an ce kada ya ci bishiyan nan kuma ko dan itacen nan na wata bishiya ya ci dan haka shi yana tsoron bai kai tsarkin da zai je gun Allah ya roke shi wani abu ba ya ce a je gun annabi Nuhu aka ga gun annabi Nuhu shi ma ya fadi kwatan kucin wannan ya ce shi yayi addu'a an halaka duniya yana tsoron yayi laifi dan haka ba zai yiwu ba ya ce ku je gun annabi Ibrahim annabi Ibrahim shi ma ya ce baya jin ya isa sai ambaci abubuwan abu ƙaryan nan guda uku da ake cewa annabi Ibrahim ya yi ƙarya guda uku sannan sai ya turo su gurin annabi Musa annabi Musa ya ce shi ma bai isa ba yawwa ya ce shi ma saboda ya kashe rai wannan ran da ya kashe na baqif dai wanda har aka bi shi ana neman sa sannan su taho gun annabi Isa alaihi salatu wassalam shi kuma ya ce shi ma bai isa bai turo su gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da hadisin Bukhari ya ce shi bai faɗi wani laifi nasa ba tare da cewa babban abu shine tsoron da yake mutane sun ce shi dan Allah ba shi ya faɗa ba to sai a taho gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kuma ya ce shi ne ya cancanta da ita ya je gaban al'arshi ya yi sujada ya roƙi Allah maɗaukaki da wasu kalmomi kalmomin a ranar Allah zai ilmantar da shi yadda zai faɗe su mun ba mu san su ba ba a gaya mana ko a hadisi ko a wurin ba sallallahu alaihi wasallam to kun ga wannan ya isa ya nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yawwa hadisi ne ingantacce sahihi mai su kansa mai san me ake a ilimi ba shi yasa don haka a ranar nan manzo sallallahu alaihi wasallam zai roki Allah madaukaki sannan kuma Allah madaukaki za a bude mala'iku su sama ta tsatsage Allah subhanahu ta'ala ya zo a hisabi sannan kuma yan aljanna su je su shiga aljanna wannan shi ake cewa ash-shafa'atu al-kubra a nau'i na biyu akwai shafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi aqwamin tasawat hasanatuhu ma'a sayyi'atihi wa sayyi'atihi tasawat sayyi'atuhum wa hasanatuhum wasu mutane ne su kuma ran tashin kiyama zunuban su daidai da ladan su to ina za a yi aljanna ko wuta sune ake cewa ashabul la'arafi ko to Allah annabi sallallahu alaihi wasallam zai roki Allah a rinjayar da kyawawan ayyukan nasu a shigar da su aljanna ma'ana dai kenan babu wanda zai tabbata a wani wuri a tsakani ba manzila bainal manzilatayn ta mutu mun gane yawwa sai maganar aljanna ko kuma wuta to wannan na biyu kenan mun ji shi akwai kuma shafa'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi aqwamin umiru bi dukhulin nari alla yadkhuluha wasu mutane an yanke cewa za su shiga wuta yan wuta ne amma masu imani ne za a shigar da su ne saboda zunubi sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya roki Allah subhanahu wa ta'ala a kyale su a gafarta musu kun ga ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine cikakken ceto kun ga shi nan roƙon ma zai yana roƙo ya Allah kai kaza kuma Allah madauki ya bashi izini ga waɗancan suna kaza a ce ka nemi izinin su fito sai su fito cikin duk daraja tana nan gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah ya masa na hudu akwai raf'u darajati man yadkhulul jannata bayan ɗan aljanna sun shiga aljanna wani ceton kuma da annabi zai yi sallallahu alaihi wasallam shine ya ceci a daga darajar wasu wanda yake hawa na ɗaya misali a roƙa ya koma na biyu ko na uku a daga shi dan muddin aljanna tana sama tana bin daɗi ko ina daɗi ne to amma fa wadda take can wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu riƙa roƙan masa ɗin an kira sallah ba kwai hadithin kiran sallah ba in an kira sallah mutum ana kiran sallah ka bi abin da ladan yake cewa har ya kare in ya kare kai salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'imah ati muhammadin wasilata wannan wasila bis-sin ba bis-sad ba yawwa wannan wasila din ita ce malamai suka ce sunan aljanna ce daga ita sai al-arshi ba kowa ba mutum ɗaya ne ya cancance ta ita shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga darajar manzon nan namu ba ta wasa ba ce sallallahu alaihi wasallam amma kuma manzon mu ne sallallahu alaihi wasallam amma ba a bauta masa kun gane manzo ne na Allah ya fi kowa daraja, ya fi kowa duk abin da dan adam zai samu na kamala, in dai dan adam ne, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kamala tana nan tare da shi. Yawa, to wannan darajojin na sauran ƴan aljanna, wannan yana hawa kaza ko ɗakin sa a hawa na kaza yake, to za a riga daga wasu shi ma da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mun ji hudu, nau'i na biyar ceton da manzo sallallahu alaihi wasallama zai yi ga waɗanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko azaba. Ai mun san wannan daga hadithin Ukasha ko yawa da ya ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa an bijiro masa al'ummomi, wani al'uwani annabin mutane da yawa, wani annabin kadan, wani annabin ba ma kowa tare da shi, sai ga al'ummar annabi Musa, sannan ya ga al'ummarsa, sai aka ce wannan duhun jama'a mai yawa, sai aka ce wannan al'ummar ka ce, kuma a cikinsu akwai mutum 70,000 za su shiga aljanna babu hisabi babu azaba. Siffofinsu shine alladina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatatayyaruna wa ala rabbihim yatawakkalun, sune waɗanda ba sa neman a yi musu ruqiyya, duk da ruqiyya ta halatta su nemi a yi musu, saboda dogaransu ga Allah ba sa yi, ba sa sakiya. Mun san sakiya? Har yanzu ana yi a sahara, sai an tafi sahara? To masha Allah, to alhamdulillah. Sannan kuma yace wala yatatayyarun, ba sa yin canfi, in suka ga abu su canfa shi. Yawa, ko tsuntsu ne ko ba tsuntsu ba, ko wata halitta, ko canfa mata, mutum yayi sabon aure, musifa ta samu dukiyarsa, sai ce kaga wannan auren ne ba rabo a cikinsa ba alheri, da irin waɗannan abubuwa duk canfi ne. Yawa, to kaga ai gudun canfi, ƙarfin me yake tura mutum yayi bar canfi? Ƙarfin dogaro ga Allah. Shi yasa a ƙarshe sai ce wa ala rabbihim yatawakkaluna, suna dogaro ga ubangijinsu. To wannan mutanen bayan Allah maɗaukaki ya ware su saboda ya girmama manzansa sallallahu alaihi wasallama, sai a umarci annabi ya roki Allah a ba su izinin shiga aljanna babu hisabi babu azaba. Kai wannan daɗi da yawa yake, ba hisabin fa. Annabi sallallahu alaihi wasallama fa yake gaya ma Aisha, yake cewa man nuqisha hisaba uzziba, ko halaka, duk wanda aka yi munakashar hisabi to sai ya halaka. Shi yasa ake mutum ake so ya fatan Allah ya masa hisaban yasira. Wanne ne hisaban yasira? Hisabi mai sauki, a tsare ka a gaba, to kayi kaza kayi kaza kayi kaza, ya Allah nayi, a yafe mini, sai a yafe ma sai ka wuce. Wannan shine hisaban yasira. In ku aka ce kayi kaza kayi kaza, shi a ni ban yi ba, to a lokacin za a nemo shaidu. Yawwa, a buɗe littafi ka karanta da kanka, a kira mala'ikan da ya rubuta ya shaida, a kama bakinka a matse shuru ba ƙarya, wanda ya saba ƙaryan nan, gabar da ta yi aikin sai a umarce ta ta yi magana, ita za ta faɗi cewa ta kafa shaida a kanka cewa ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza, shikenan kaga hujja ta ƙare, shikenan kuma sai wuta. Yawwa, saboda sauran ma sai an bincika. To Allah ya mana hisaban yasira, ko kuma mu ce Allah sa mu cikin waɗancan 70,000 ɗin nan da za su shiga babu ma hisaban ɗin. Yawwa, to wannan shine na biyar ko na shida, takhfiful azabi amman yastahiqquhu, akwai sauƙaƙe azaba. Takhfiful azabi amman yastahiqquhu, sauƙaƙe azaba. Annabi sallallahu alaihi wasallam zai ceto, Allah maɗauki zai bashi izinin ya ceto a wasu mutanen da ake wa azaba, cewa a sassauta musu azaba. Mun gane ko ga shi ma wannan nau'i ne na ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar ceton da zai wa baffansa Abu Talib, na ji mun taɓa wannan zancen ko lokacin a darasin sira ne ko, baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib yana cikin waɗanda suka yi hidima, suka tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ikon Allah, amma ya ba da gudunmawa mai ƙarfi wajen kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba a cutar da shi ba. Girmansa da ƙaddarar da yake da ita a wurin, wato alƙadarin da yake da shi a idan mutanen Qurayshawa, ya hana su taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ba kowa da ke taimakon su sai shi. To amma duk da haka mun san yadda ya rasu ko, Bukhari ya rawaito hadisi a ƙarƙashin tafsirin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, yadda Allah madaukaki ya kaddara abin da ya kaddara. Abu Talib, baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya rasu bai mutu a bai musulunta ba. saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin sa yake cewa ya ammi qul la ilaha illa Allah kalimatan uhajju laka biha inda Allah ka fadi wannan kalmar ta la ilaha illa Allah kalma ce wadda ranar tashin alkiyama a wurin Allah zan kafa hujja da ita akan cewa baffa na ya fade ta ya mutu a musulmi a lokacin nan su Abu Jahal suna nan ya kalle su sai suka ce kai yanzu ka bar addinin Abdulmuttalib ka san in ana so a yi ma makirci sai a hada ka da iyayenka babu dan adam din da ke kyamar iyayensa in dai mutum ne mai hankali ko ba haka ba sai ce addinin Abdulmuttalib tunda Abu Talib babansa wane ne Abdulmuttalib ko ba haka ba ka bar hanyar Abdulmuttalib sai ya shiru kuma ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya nanata masa kace la ilaha illallah sai su kuma su maimaita masa har sau uku aka yi wannan abu Abu Talib can ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kalli Abu Sa'ib Abu Jahl sai ce shi dai zai mutu akan hanyar Abu Talib kalmarsa ta karshe kenan kuma Allah madauki karbi ransa a haka bi shi la ilaha illallah ku duba ku gani baffan manzon Allah wannan fa wanda har ya taimako yayin hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma Allah subhanahu wa ta'ala bai kaddara masa shiga wannan addini ba don haka yana cikin waɗanda za su shiga wuta saboda ba su faɗi la ilaha illallah bayan manzanci ko ya zo musu shi yasa ya tabbata a hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa manzon sallallahu alaihi wasallama ran tashin alkiyama zai masa ceto a sassauta masa azaba fita dai tunda ba zai fita ba saboda babu wannan la ilaha illallah to za a sassauka masa azaba har ana cewa shine akhaffu ahli an-nari azaba shine mafi saukin yan wuta wajen azaba kun sani da aka siffanta azabar mafi saukin dan wuta mafi saukin yan wuta azaba shine wanda wutar ta kawo masa iya idan sawunsa amma kwakwalwarsa na tafasa kwakwalwa tana tafasa amma iya wutar a jikinsa iya idan sawu bata cinye sawun ba ballantana a ce ya huta ko wani abu ko ta kama wani gefen hakan nan za a yi masa azaba kuma haka za a dawwama kun san ashe akwai wani dan adam da ya isa ya ceci wani idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi amfani ga baffansa da kuma har ya taimaka a wannan addinin ba shi yasa wasu da su sun gina addinin su akan atifa ne dama atifar kawai ake kallo ba zancen dalilin shari'a ba dama ra'san sai su ce a wannan hadisin ma ƙarya ne sai a ce ai gashi na Allah ce walladina awaw wa nasaru kawai wannan walladina awaw wa nasaru ya manta ana nufin al-ansar ne mutanen Madina da suka karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya hijira dan tin din ne hijira ne sai kawo ka san da man matsalar mutum da yake ko ba karatu ko akwai mugun nufi sai a kwakwalo kalmar da ta dace da wani abu da yake so sai ce ita ce hujja wai walladina awaw wa nasar wanda suka bada masauki kuma suka taimaka sai Abu Talib ya taimaka wa annabi don haka kawai ba tabbas ya musulunta har wani ya rubuta littafi ma wani malami a Pakistan daga cikin malamin Shi'a isbatu nubuwati islamika isbatu islami Abu Talib tabbatar da musulunci Abu Talib ya kawo dalilai da irin waɗannan cewa Abu Talib musulmi wannan wanda ya zo ya ɗauki wancan saboda shi ransa yake so wanda ko zai yadda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka ruwaito daga gare shi ya faɗa ta hanya ingantacciya to shi kuma shi da nasa ina fata mun fahimci wannan a takaice dai shi yasa malamai suka sa wannan ɗaya daga cikin nau'o'in shafa'ar da manzo sallallahu alaihi wasallam zai yi ba iya Abu Talib dukkan waɗanda suke cikin azaba suka cancanci a sassauke musu azaba sassauta musu saboda wani abu to Allah subhanahu wa ta'ala zai ba manzansa sallallahu alaihi wasallam damar ya cece su nawa muka ji yanzu shida na bakwai akwai ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi an yu'dhina li jami'il mu'minin fi dukhulil janna Allahu akbar Allah kara wannan manzo da mu daraja sallallahu alaihi wasallam ku duba shiga aljannar bayan an yanke wani dan aljanna ne to ba zai shiga aljannar ba suna nan sai Allah madaukaki ya ba manzansa sallallahu alaihi wasallam izinin ya roki Allah a ba su izini su shiga aljanna. Mun gane ma'ana a ƙara girmama shi a idan kowa ya shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wannan darajar, sai ya roki Allah a ba wa ƴan aljanna dama su shiga aljanna. Wannan shi ma ceto ne, shi ne nau'i na bakwai. Har ma ya tabbata hadisi Muslim ya rawaito shi yana cewa ana awwalu shafi'in yawmul qiyama, ni ne farkon, ana awwalu shafi'in fil janna, ni ne farkon mai ceto a cikin aljanna. Kaga ga aljanna za a shiga, shi zai nemi Allah madaukaki ya bada izini yan aljanna su shiga aljanna. Allah ya sa mu cikin yan aljanna. Na ƙarshe na takwas shine ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ahlil kaba'ir min ummatihi mimman dakhala Allah, ceton da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi ga al'ummarsa masu sako a cikin al'ummar, masu zunubai, ahlil kaba'ir, wanda suka yi kabirar zunubi, sai a bashi izinin ya roki a fito da su daga wutar jahannama tun da dama masu imani. Mun san dama wannan aqidar ai ko yawa aqidar ahlus sunna ce tabbatacciya cewa masu laifi, masu zunubi, manyan zunubai, kaba'ir, mazinata ne, yan giya da sauransu, ba kafirai bane. Yin zunubi ba kafirci bane. Idan mutum Allah madaukaki bai so ya gafarta masa ba ran tashin alkiyama, me za a yi masa? Za a shigar da shi wuta, sai a azabtar da shi gwargwadon yadda Allah ya so, sannan sai a fidda shi. To fitar wannan ana yin ta da shi, to a nan akwai masu irin wannan ceton tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, waɗanda Allah maɗaukaki zai girmama su, sai ce to kaje daga nan zuwa nan, ko kuma a faɗi sunayen wasu a ce ka fito da su, shikenan Allah maɗauki ya karrama shi. To annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin farkon waɗanda za su yi wannan ceton, su roki Allah maɗaukaki a fidda wasu daga cikin masu zunubi wanda suka shiga wuta saboda zunubin su, ba saboda kafirci ba, sai a fidda su saboda imanin su, sai Allah maɗauki kuma a wanke su a wani kogi na tsaftace yan wuta. Bayan sun zama gaushi, sun zama ba a gane komai, Allah maɗauki ya sa su a wannan tafki, a wanke su kuma su fito su dawo yadda suke, garau da su, sannan kuma a ce su shiga aljanna, samari da su, lafiya lau, sai kuma jin daɗi. Allah ya sa mu shiga ba tare da wannan abun ba. In za ka nemi abu, ka nemi wanda babban ko yawa, dan ka ce ko wannan ɗin ma ai ba laifi, yawa wutar lahira ka shiga cikin ta, ko ba wai zancen wai kwana ɗaya ba, sakon ɗaya a ce hucinta ya gitta maka, tashin hankali ba za ka iya itaƙasa ba, ka ce za ka iya jurewa. Allah ya kiyaye mu. To wannan shi ne ake ce ma ceto. Don haka ceto gaskiya ne. Waɗanda suke inkarin ceto su ne dama mu'tazilawa da khawarijawa, kamar da na ambata, su kuma suna cewa ai dalilin su, ko in ce tunanin da suka yi shi ne, kun san meye mazhabarsu dangane da waɗanda suka yi sabo. Mun taɓa faɗa ta anan a wannan wata, abun khawarijawa, idan mutum ya saba wa Allah, ya kabira zunubi, ya zina, ko ya shaƙiya, ko ya sata, meye hukuncinsa? Abun khawarijawa, meye hukuncinsa? Ya kafirta, ma'ana kafiri ne, ya fita daga addini kwata-kwata kawai, khalidun mukhalladun fil nar, an gama da shi. Kaga kenan wannan zancen ceto ai babu agunsa. Yau dan haka sun gina wannan ra'ayin kore ceton ne akan wannan aqidar tasu. Idan ka fahimci aqidar tasu ta asali, zaka fi gane me yasa suka kawo wannan magana. Su kuma mu'tazilawa su ma da ma ra'ayin su kenan, domin da ma sabanin nasu da khawarijawa a wajen me me ra'ayin mu'tazilawa, idan mutum ya zina, ko ya shagiya, ko ya sata, shi ba kafiri ba ne, ko shi kuma ba mumini ba ne? Sai suka kirkiro wata gada a tsakani, suka sa mata suna manzila bainal manzilatayn, Allah bai umarni da ita ba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san da ita ba, su suka kirkiro ta. To amma wannan manzila bainal manzilatayn a ina ne? Fi ahkamid duniya ne, a hukunce-hukuncen duniya ne. Za su ce idan aka samu mutum ya yi zina, ko ya sha giya, ko ya sata, sai a ce to wannan imaninsa dama juz'i ɗaya ne, tunda ya fita, to ya fita, amma kuma ba kafiri bane, sunan ne kawai basu bashi ba, amma sun ittifaki da khawarij akan cewa imanin nan yan zare shi, babu shi, shi wuta zafi a gunsu, kawai kafiri ne. To amma su waɗannan sai a nan duniya suka ce yana tsakanin kafirci da imani, amma a lahira ra'ayin su daya da khawarij. Mun gane? Kun ga ashe tunda ra'ayin su daya, ashe kenan an zo babin ceto, me za su ce? Babu ceto. Yawwa. Shi yasa ƴan gauran masu gauran wannan ra'ayin, irin masu cewa babu ceto, Annabi Isa ba zai dawo ba, da min duk alitafan mu'tazila suka samu wannan, babu wani abu sabo da suka faɗa, duk an taɓa faɗa. Amma matsalar shi ne lokacin da waɗannan irin tunane-tunane ya fara zuwa wa mutane a nan farkon 89-90, wasu suka ɗauki waɗannan abubuwa a shekarun baya, har ake ɗauka wani karatu ne wani mai wani zurfi ko mai wani muhimmanci, har aka yaudari wasu mutane, Allah maɗaukaki ya gafarta wa waɗanda suka mutu a irin wannan aƙida, in Allah maɗaukaki ya san zuciyarsu a daniyar alheri. Allah ya shehu suka ƙaryata irin waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Annabi Isa zai dawo, suka ƙaryata maganar ceto ba tare da dalili ba, kawai za su auna ne da waɗancan ƙa'idoji da su suka kafa su da hankalinsu, su ce a duk wanda ya saba ma wannan ka'idojin, kawai duk hadisin da ya saba wannan ka'idojin to ƙarya ne, shikenan sai a kori hadisi a ce ai ya saba wa Qur'ani. Bayan bai saba wa Qur'ani ba, ya saba wa fahimtar su ne guruguwa ga wannan nasoshin da suke kawo. Yau Allah ya shehu. Allah madauki ya faɗa a wurare da yawa cewa akwai ceto, kasancewar zamu ga mafi yawan ayoyin da ake magana akan ceto suna zuwa ne ta babin istithna'i, baya nufin babu shi. ولا ينفع الشفاعة إلا ولا تنفع الشفاعة إلا عنده إلا لمن أذن له دم كما تموت أنم أيدكوا إن ذاك من ذا الذي يشفع عنده من إلا بإذنه سبود أكو إن أولا لديه أنا هذا أبن لدي مغنر إذني ونن أمبانين سشيني أغيا موتن دسكي زابر ما سشي تنسو تن أنن دوني أتي مسكو هوتا يوه النبي صلى الله عليه وسلم شيمك دنشتي أكن تبتن تيتنسا ko ba haka ba, amma sauran mutane ba a san tabbas ba, amma dai za su yi, don haka sai a roki Allah maɗaukaki ya sa ka cikin wanda ko ya sa mu cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam zai cece su, shikenan. Don haka agun Allah zaka nema, tunda shi kadai shi ke bada izini, wannan shine dalilin istithna da kake ji ana kawo. Amma Allah maɗauki inda yace walil kullillahi shafa'atu jami'a, kace ceto gaba ɗayansa na waye, na Allah ne shi kan wannan, bai isa ya tabbatar maka cewa akwai ceto ba. Lai sai nuna maka cewa lallai akwai cutar, idan maganar mai haihu tabbatar da cewa akwai ceto ne, to akwai ceto. Allah ya ce amma fa nasa ne, shikenan. Tunda nasa ne ashe ku za a yi, da irin yadda Allah yake nufi, da irin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi, amma mutum yace babu ceto, to wannan ya ƙaryata Allah, ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ce to ina ne mun gama wancan kasan, yace ai yawwa shafa'atu li ahadin biduni idhnillah wa ridahu 'anil mashfu'i lahu. Yawwa sai ce wala yarda min al-'amali illa ma urida bihi wajhuhu. Allah madaukaki ba zai yadda da wani aiki ba, duk aikin da mutum zai zo da shi ran tashin alkiyama, to Allah ba zai karba ba sai idan mutum yayi nufin Allah madaukaki da wannan aikin nasa, ma'ana sai kai me ikhlasi. Yawwa Allah baya karba aiki sai da ikhlasi. Yawwa idan mutum yayi aiki babu ikhlasi to Allah ba zai karba ba. Wa kana ala sabili was sunnati, wancan magana farko sharadin farko ne cewa sai ya zama da ikhlasi. Sharadi na biyu shine me, ya zama cewa wannan aikin da kai kayi shi ala sabili, yan akan hanya. As sabil ana nufin sabilillah, wannan wanda ibn Mas'ud ya zana mana shimfiɗaɗɗen nan guda ɗaya mai kakke. Yawwa banda wanda suka karkace suka bi hanyoyin nan na gefe, amma hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ake nufi. Yawwa sai ya zama kenan ala sabili was sunnati, sannan mutum ya sami wannan sakamako, kuma Allah ya karbi shaitansa. Sannan sai ce wala yu'khadhu minha adlu, a wacan rana kuma sannan ba a karbar fansa, ba a karbar me fansa, wani ya ga babansa ko wani wanda yake so ko malaminsa ko daga ɗalibinsa ya leƙa ya gan shi a wuta, sai ya ce ya Allah a ciro shi a sani a ciki. akwai wanda zai iya wannan idan aka shiga fa ba fita kuma ba wai zancen wai ka dana ka fito bane magana ce ta idan aka shiga ba fita magana ce ta wancan bai imani ba kai kai imani ka zo ka bada fansa ka ce shi ya fito ya shiga aljanna kai ka hakura ka shiga wuta babu ran da zai wannan to Allah madaukaki ala fardi ko wa ana a kaddara cewa wani ma yana da tsaurin ran da zai iya wannan abu to in ya zo ya nema ba za a karba ba to shi ne abin da ake faɗa yau wala yu'khadhu minha adlun ai fida'u wato wata fansa sawa'un ko ta ransa ne ko kuma ta wata dukiya to a ran lahira ai ba wata dukiya ko ba ka ba ba wanda zai zo ya ce ga wata dukiya za a ba Allah ya saki wani kaga wannan magana babu bata taso ba wannan duk harkar mu sai ta duniya sai ce walau kamar da Allah madauki cewa walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'ahu laftadaw bihi min su'il adabi da a ce waɗanda suka yi zalunci suna da duk abin da ke cikin duniyan nan a ce nasu ne su ce ya Allah mun dauki wannan duniyar da muka mallaka mun baka a cire mana azaban nan da suna da wannan to ba za a karba ba kun ga wannan ayar wallahi tana da muhimmanci duk ayoyi ma duk masu muhimmanci amma maganar mutum ya rataya da wani dan adam ko da wani sababi ba sababin da Allah ya ce a rataye da shi ba to wallahi a hirdinsa ya kiyaye ya ji tsoron Allah ba abin da zai masa amfani ku duba fa nan ku gani wanda ake jin yana da wani abu da zai yi an faɗa maka ba zai ba sai da izinin Allah to kai kuma idan ka mallaki wani abu ka bada shi saboda ka ceci kanka ba za a karba ba bayan kuma mun sani Allah madaukaki fa ya gaya mana ta hanyar manzansa sallallahu alaihi wa sallama yadda za a tashe mu ma ranar tashin alkiyama za a tashe mu ne me tsirara ba takalmi ba hula kai hatta kaciyar da aka yi maka duk babu ita loban nan za ta dawo ta kwakwabo ta dawo da take haka mutum zai tashi kuma ba zancen riga ba zancen wando tsirara to wanda yake tsirara hatta kaciyar an kwace a jikinsa fa take amma aka kwace ta dawo babu me ina yake da abin da zai ce zai dauka ya bada shi fansa wai a fidda shi ko kuma a fidda wani daga azaba wannan babu ita ina fatan mu fahimci wannan abin yadda ya kamata to shine malam yake cewa ai yarfa'u yawa sai ce wala yuqbalu minhum zalika kuma sannan ba za a karbi wannan abun ba koda suna da shi wala hum yunsarun kai ba ma za a taimake su ba ba wani mataimaki da zai zo taimake su ba wani wanda suka kulla yarjejeniya da shi a lahira da ransa kafin ya mutu cewa da Allah mun je tunda kai mun ga alama Allah ya yarda da kai to ka zo ka taimaka mana ko an yi wannan ba zai amfani ba saboda shi ma a ranar nan ta kansa yake yi yawa sannan kuma sai shi ai yadfa'u anhumul makruh na yudfa'u anhumul makruh a ce an cire musu an kawar musu an tunkuɗe musu wani abin ki a ranar nan babu ba za a iya ba fa nafa al-intifa'a min al-khalqi bi wajhi min al-wujuh kun ga a wannan gurin guda abubuwa biyun nan da ya faɗa da yace babu ceto kuma babu karɓaffen sa ya nuna maka kenan babu wani abin halitta wanda Allah ne ya halicce shi wanda zai amfane ka wani abu wannan ya isa ka gamsu cewa ka je ka nemi abinka ka nemi kusanci gun Allah ko bai isa ba shi fa mai karɓar abin da yake gaya mana tun anan duniya ga maganar sa ƙuruƙuru ba saɓani ba rikici in ka zo ranar tashin alkiyama ba mai maka amfani in ba aikin ka ba da imanin ka kowane ne duk yadda kuke da shi ba zai ma amfani ba kuma sannan in kai din kana da abin da zaka bayar a cece ka to ana gaya maka ba za a karba ba kafa maganar kofofi duk a toshe suke sai kofa daya ita ce ai imani da Allah ai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bi addinin Allah yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi kadai shine hanyar tsira Allah ya tsira da mu to sai malami yake cewa fa qauluhu ga wani fiqihun babba mu saurare shi sai yake cewa fa qauluhu fadin sa da yake cewa la tajzi nafsun an nafsin shay'an wannan abin da ya fada cewa babu wani rai da zai amfanar da wani rai ta isar da shi da wani abu yace hadha fi tahsilil manafi' ba za ta amfane shi da komai ba wajen samun ta samu masa wani abun amfani shi ake nufi shi ne ma'ana sai yake cewa wala hum yunsaruna fadin sa da yace kuma ba kuma za a taimake su ba yace hadha fi daf'il madar wajen kawar da cuta a zo a taimake su a ce ga su wani can a wuta a hadiman aje a kwato su a taimako babu babu wanda ya isa wannan ba dai a gaban Allah yauwa ba za a yi ba sannan shi kuma wanda zai iya taimakon su an ce ba zai iya taimakon ba to shine sai yake cewa fa hadha an-nafy lil amr al-mustaqill bihi an-nafy wannan wani abu ne wanda al-mustaqbal ba al-mustaqbal bane al-mustaqill ne shine daidai ayo lil amr al-mustaqill bihi an-nafy wannan shine al-amrin da ana magana ne akan a cikin lamarin da shi mai amfanar da kai din ya tsayu da kansa a ce zai iya taimaka maka to an gaya maka cewa ba zai iya ba an gane wannan yawa yastaqillu bihi nafi'u a ce nasa ne shi zai amfane ka da shi to wannan an kore shi babu wannan ta gefe ɗaya ke sannan sai ya ce wala yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha adlu ba za a karbi wani ceto daga wannan ran ba ba za a karbi wata fansa ba daga wannan ran yace wannan kuma hadha nafyun lin naf'i alladhi yutlabu mimman yamlikuhu bi'iwadin kal adl yace wannan kuma ana kore wani amfani ne da za a iya neman sa daga wurin wanda ya mallake shi ta hanyar a bashi wani abu ya bada wannan abu yawa ma'ana musanye a ce a bada abin duniya Allah ya karba sannan ya fidda mutum daga wuta to wannan babu shi sannan wancan da wani zai ji yastaqillu bihi shi yana da jin yana da damar da zai iya taimakon ka shi ma an toshe babu karba mun fahimci wannan yawa annafi'u nan ana nufin ash-shafi'u wanda zai ceta ko kuma yace zai bada wani abu na dukiya a taimake ka wannan babu sannan kai ma aka ce ka bada wani abu na dukiya a karba babu mun gane wannan sannan kuma a ce wai a taimake ka ko a bada fansa ka bada kuɗi ko ka bada duniya duk abin da ka mallaka a baka yanci shi ma babu an toshe kaga shi ka nemi wannan abu a wurin Allah shine zaman ka lafiya yawa aw bi ghairi ma'ana bi iwadin aw bi ghairi ko ta hanyar musaye ka bada wani abu a baka yanci babu ko ma ba da badal din ba babu yace fa hadha yujibu lil abdi wannan maganar ta Allah madaukaki da wannan bayanin da aka yi maka yana wajibta maka yujibu lil abdi an yanqati qalbuhu min at ta'alluq bil makhluqin yana wajibtawa bawan Allah ya zama cewa zuciyarsa ta yanke duk wata alaka da wani wanda ba Allah an fahimci wannan zancen to wannan shine lubbin tauhidi wanda ya fahimci wannan maganar to shine ya fahimci tauhidi ya zama wai a duniyan nan babu wani dan adam da kake jin zai maka wani amfani a lahira tsakaninka da Allah kake tunani kai abin da yace kai abin da ya hana kai imani ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine cetonka an fahimci wannan amma ka rika sa ran cewa wani zai maka wani abun amfani a lahira to wannan an gaya maka kofofin amfanin ga su idan ceto ne to sai da izinin Allah sai ya yarda da kai ya karrama wancan ya bashi izini kai kuma ya zama ya yarda da kai kaga ashe idan baka nemi yardar Allah ba ko wancan mai ceton ya ce an karrama shi an ce ya ciro wani da wani sai ya hango ka sai a hada da wani ma sai Allah shi a wannan ni ban yarda da shi bai koma ko ba bane mun fahimci wannan yawa to haka kuma abin da ya shafi ka dauki wani abun duniya ka bayar shi ma wai jin kana da mulki kana da kuɗi ka mallaki wani abu a duniya to don haka abin zai bi ka lahira har ka ce za ka bada wani abu a kyale ka to shi ma babu a shekinan kaga za ka gane cewa babu wani amfanin makalewan dan adam ba ruwana da kowa Allah zan bautawa abin da ya ce in yi zan yi wannan kuma baya hana a cikin haƙƙin nan na Allah na tauhidi ya wajabta maka ka girmama waɗancan mutane mun fahimci wannan kar wani ya fahimci nan ana nufin ka wulakanta mutanen kirki ba haka ake nufi kuma ba mu faɗi wannan ba kar ka ce ashe wannan suna nufin ba wani mai daraja kenan a'a masu daraja suna da darajar su babban wanda yafi kowa daraja shine manzonmu sallallahu alaihi wasallama amma an gaya mana gashi bai amfani baffansa ba ballantana kai ina wata alaka? Babu la alaka, la ta jini, la ta komai. Alakar da muke da ita da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce me? Me masa da'a, me da'a ga ubangijin da ya aiko shi sallallahu alaihi wasallam. Ina fata mun fahimci wannan. To wannan shine asalin tauhidi. In mutun ya fahimci wannan abin kyakkyawar fahimta, to abin ai masa bushara ne, ya fahimci me ake nufi da musulunci, ya fahimci meye saƙon da Allah madaukaki ya aiko dukkan annabawa da shi, meye saƙon da Allah madaukaki ya aiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo ya gaya mana a cikin Alkur'ani. Mun gane wannan, Allah ya ƙara mana fahimtar Alkur'ani da kuma saƙon manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai ke cewa li ilmihi, mutum zai yanke wannan alaka da duk wani wanda ba Allah ba. Li ilmihi annahum la yamlikuna lahu mithqala dharratin min an-nafi', domin ya san cewa ba su mallaki ko da kwayar zarra na wani amfani ba da za su amfanar da shi. Wa an yu'alliqahu billahi, kuma ya rataye zuciyar nan tasa ga Allah madaukaki, alladhi yajlibu almanafi'a, wanda shi ke kawo, ya jawo, ya tattaro, ya kawo maka abubuwan amfani baki daya. Wa yadfa'u almadarra, kuma sannan ya kawar maka, ya tunkuɗe maka, ya ingije maka duk wani abu da zai cutar da kai. Faya'buduhu wahdahu, don haka sai mutum bawa ya koma ya bauta wa Allah shi kadai. La sharika lahu, babu abokin tarayya ga Allah a wajen bautan nan da zaka bashi. Shi kadai zaka bauta ma, shi kadai zaka yi wa sallah, shi kadai zaka yi wa azumi, shi kadai zaka bada zakka domin ya baka lada, shi kadai zaka yanka da sunansa. In ka zo rantsuwa ba za ka rantse da sunan kowa ba sai shi, to anan ka zama mai tauhidi, musuluncin ka ya zama irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Amma in har a rayuwarka kana tunanin wai zaka makale wani dan adam ya ma amfani, to ya kamata a tunasar da kai wata magana da wani malami ke ambata cewa, bawan Allah, ka yi tunani a rayuwarka ta duniya kawai, idan har ka ɗauki wani ɗan adam ka rataye buƙatunka gare shi na duniya ba na lahira ba, to a gaya maka tabbas ne wata rana sai ya zo ya baka kunya. Haka ne ko ba haka ba ne? Duk girmansa, duk matsayin da kake da shi a gunsa, duk matsayin da shi yake da shi a gunka, to wata rana za ka nemi abin nan ya yi maka amfani, ba zai maka amfani. Don haka mutum ya kiyayi makale rayuwarsa abin wani ɗan adam, kowane ne shi, la shugaba ne, la mai mulki, la mai kuɗi ne, la wanka ne, yana da wani matsayi, la menene ka tunkari ubangijin da ya halicce ka, wanda ranar tashin kiyama kai kaɗai zai ma hisabi. Ba mutanen gidanku za a taro a ce ai musu hisabi ba, kowa na yin abin da irin wannan hisabin ba a yi, kowa shi kaɗai za a yi masa. Don haka ashe kenan ka yi kokari ka ceci kanka. Wannan kuma baya nufin ka wulakanta wanda yake da haƙƙi a kanka, ka girmama iyayenka, ka girmama manyan malamanka. Duk wannan salihan bayi suna da daraja a girmama su, idan suna da rai a ziyarce su, a gaishe su, a karbi iliminsu, salihan bayi ke. Wanda ku dama ba salihin bane da awa ake masa, ba kai ba ci. Ka je gun Allah subhanahu wataala, ka mutu ka haɗu da shi lafiya lau, babu shirka, ba bid'a, ya baka lada ya saka aljanna. Wanne ne bi daɗi? Ka bi rashin tabbas ko kuma ka bi tabbas? Tabbas dai shine Allah. Wanda kuma duk ba Allah ba, to wallahi ba shi da tabbas. Ko shi a nan duniya ya yarfa da kai, sai ya fita kai daga cikin mabiyansa. Ko ba haka bane? Ko kuma a je lahira ka sa rai zai taimaka, sai ya zo bai taimaka ba. To ga inda ba zancen sa rai bane. Tabbas ne bautar Allah akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, babu kokonto akan wannan. Muna roƙon Allah madaukaki ya tabbatar da mu akan addinin sa, akan sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam. Sannan sai ki cewa wa yasta'inuhu ala ibadatihi, sannan ya nemi taimakon Allah madaukaki akan bautar Allah subhanahu wataala. To nan za mu tsaya, saboda ba fara da wuri ba, ba dan haka ba da mun ci gaba. Dan haka gobe bi idhnillah za mu tashi akan muwasalar ko ci gaba da kissar banu Isra'il da lissafa baiwar da Allah madaukaki ya musu na tsirar da su daga halaye daban-daban da suka shiga. Allah subhanahu wataala ya kara mana tauhidi da imani da tsayawa akan hanyar manzansa sallallahu alaihi wasallam, kuma ya tsare mu daga aukawa duk wata hanya da ta saba wa manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.